Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar 21 ga watan Maris na shekarar 2018 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Safina Tsada Sodangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
Ministan watsa labaran Najeriya ya ce ƴan ta'addan Boko Haram sun saki ƴan mata 91 cikin 110 da suka sace a arewa maso gabacin Najeriya a garin Dapchi a watan da ya wuce Jami'an Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 26 ya kuma raunana fiye da mutum 50 a garin Kabul. Yan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amerika sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bamamai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga yan sanda suna tunkarar sa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda labarin kungiyar Boko Haram din suka sako yaran ƴan makarantar sakandare ta Dapchi. Har ila yau daga can arewa maso gabas din wakilin murya Amurka Husaina Muhammad ta samu damar tattaunawa da ɗaya daga cikin mahaifan yaran da aka sace. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga labarin duniya.
Ministan watsa labaran Najeriya ya ce ƴan ta'addan Boko Haram sun saki ƴan mata 91 cikin 110 da suka sace a arewa maso gabacin Najeriya a garin Dapchi a watan da ya wuce. Lai Muhammad ya gaya manema labarai a Abuja cewa ƴan matan hade da wani yaro guda daya an aje su ne a wurare daban-daban akan hanyar garin Dapchi.
As of now, I can confirm that 91 girls and one boy have been released
now.
And I can say it developed.
Ministan ya ce ina tabbatar da cewa izuwa yanzu an sako ƴan mata 91 da kuma yaro ɗaya namiji. Wannan labari ne da yake faruwa a yanzu kuma bisa ga dukkan alamu ba a wuri ɗaya aka aje su ba. Ofishin ministan na watsa labarai dai ya ce an saki ƴan matan ne da misalin ƙarfe 3 na dare da taimakon wasu kafofi da aka yi amfani da su da kuma taimakon wasu abokanan ƙasar ta Najeriya. Ofishin shugaban ƙasar Najeriya ya ce ƴan matan dai yanzu haka suna gida a Dapchi ana kuma kididdigar su. Sai dai kuma ofishin ya ce babu wani kuɗin fansa da aka biya kafin sakin nasu. Mazauna garin na Dapchi sun bayyana cewa mayakan Boko Haram din sun tuko yaran zuwa garin Dapchi a cikin motoci 9 suka aje su suka tafi. Har yanzu dai ba a samu komai sauran yaran da ba a saki ba. Muna da ƙarin bayani a rahotannin da zamu kawo muku bayan labaran duniya. Jami'an Afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 29 ya kuma raunana fiye da mutum 50 a garin Kabul. Jami'an da wasu shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar Persian da ake gudanarwa a kusa da wata unguwar musulmai mabiya dariƙar Shi'a a ranar Laraba. Tuni dai kungiyar ta ISIS ta dauki alhakin kai harin. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan, Nasrat Rahimi, ya gaya murya Amurka cewar waɗanda aka kashe da kuma raunatawa duk fararen hula ne. Jami'an 'yan sandan da 'yan taimako sun ce za a iya samun ƙaruwar yawan waɗanda suka mutu. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. ƴan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bamamai a garin na Austin ya mutu bayan ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga ƴan sanda suna tunkarar sa. Shugaban ƴan sandan garin Austin, Brian Marley, ya gaya manema labarai cewa hukumar ƴan sanda tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom din, wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata ɗin shekara 24. An ga motar shi a wani otel kusa da garin Austin ranar Talata da daddare zuwa safiyar Laraba kafin ya je ya tada bom din. Madugun 'yan sandar ya tabbatar da cewa sun yi yakinin wannan matashin ne yake tare da bamamai a garin Austin din tun daga ranar 2 ga watan nan na Maris, wanda har mutane 2 suka rasa rayukansu a ciki, wasu 4 suka samu kuma raunuka. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa suke da alhakin kai harin sama da aka kai a shekarar 2007 wanda ya lalata wata masana'antar sarrafa makaman nukiliya ta Siriya. Isra'ila ta ce ma'aikatar da ke yankin Deir al-Zor ta kusanta su fara aikin kera makaman kafin ta tura jiragen yaƙi su wargaza wajen. Bayanin da hukumomin na Isra'ila suka fitar yau Laraba ya hada da wani faifan bidiyo da hotuna da suka nuna yadda harin ya faru. Sai dai kuma Siriya ta ƙaryata cewa tana gina ma'aikatar nukiliya a wajen. Ita ma hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2011 ta ce mai yiwuwa ne akwai ma'aikatar ƙera maganaɗisin nukiliya a wajen a wancan lokacin. Babban hafsan hafsoshin sojan Isra'ila, Lt General Gadi Escacot, ya ce wannan hari sun yi shi ne don jan kunnen duniya, cewa Isra'ila ba za ta yarda da duk wasu ayyuka masu barazana ga tsaronta ba. Shugaban ƙasar Myanmar, Htin Kyaw, ya yi murabus a yau, a yayin da ofishin shi ya ba da sanarwa cewa ya yi murabus ɗin ne saboda yana son ya huta. Ɗan shekara 71 da haihuwa, Kyaw shi ne shugaba na farko da aka zaɓa a zaben demokradiyya shekaru da yawa da suka gabata, ko da yake shi ne shugaban jeka nayika, yayin da abokiyar shi Aung San Suu Kyi ke zama shugabar ƙasar da ba naɗaɗɗiya ba. A ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar, an haramta mata riƙe muƙamin shugaban ƙasar. Ofishin shugaban ƙasar ya ce kamar yadda yake a kundin tsarin mulki, nan da kwanaki 7 za a fito da sunan sabon shugaban ƙasar da zai maye gurbin wanda ya yi murabus ɗin.
To a gaida Safinatu Sada Sodangi, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar da muka ambata a fari, kun ji labarin cewar kungiyar Boko Haram ta maido da 'yan matan makarantar sakandare ta Dapchi wadda aka sace a kwanakin baya. Wakilin Murya Amurka Haruna Dauda na da cikakken bayani daga arewa maso gabashin ta Najeriya.
Bayan cikar mako guda da shugaban Najeriya Janar Muhammadu Buhari ya kai garin Dapchi da ke karamar hukumar Busari a jihar Yobe, inda aka sace waɗannan ɗalibai 'yan mata 110, ya zaka iyayen waɗannan ɗalibai sun waye gari ne da farin ciki sakamakon maido musu da 'ya'yansu da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka yi. Tunda misalin karfe 7 na safiyar yau ne dai mutanen wannan gari na Dapchi suka ga wani abu mai kaman almara da ba su taɓa ganin irin ta ba, wanda 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin suka yi tattaki da safiyar Allah Ta'ala suka kuma maido da waɗannan ɗalibai da suka sace suka kuma danka su a hannun iyayensu, wanda daga bisani jami'an tsaro suka sake tattara waɗannan ɗalibai. A yau da nema da kungiyar iyayen yaran na nagarin Chibok suka shirya kai ziyara ga iyayen ɗaliban na nagarin Dapchi, wanda suka gayyaci yan jarida zuwa garin na Dapchi. Ko da isan yan jarida zuwa wannan gari sai suka ci karo da wannan lamari, inda jami'an tsaro suka taka musu birki tun daga mashigar wannan gari na cewa ba za a ba su damar shiga wannan gari ba. Ga ma ɗaya daga cikin abokan aiki na da ya kasance cikin wannan tawaga na yan jaridu ke bayyana min abin da ya gani wa idanunsa.
Mun bar jama'a tun karfe 6 mun shigo da su karfe 7.
Na'am.
Mun zo bakin gate din da sojoji checkpoint bakin gada. Sai soja suka ce ba za mu shiga cikin da su. To mutane saura kuma suna ta komawa. Suna ta tafiya a kudin da yanke su ba mu.
O ku journalist na ka ana ku shiga.
Amma mutane haka suna wucewa kai. Sai daga baya sun ce sai ne muka ji labari a cikin garin da ɗan Boko Haram na suna zuwa kaman kilometer away.
Suwa suka baku labarin cewa ƴan Boko Haram suna zuwa?
Waɗansu mutane, wani mutum ne ya shigo da farin kaya ya zo checkpoint ɗin soja ya yi magana sai ya juya.
Na'am.
To dama sojojin kuma su a waya a kan magana sai ya sa su suke babu. Muna tsaye a wurin sai muka hango motoci daga gabar da suna tafowa tur kamar mota 7-7 na ƴan Boko Haram. Ni ɗin nan na ga motocin suna shiga cikin garin da suka shigo cikin garin suka tsaya daidai bakin kasuwa sai suka sauke yaran nan gaba ɗaya.
Guda nawa ne motocin kai ka gani?
Kamar 7 ne ko 8.
Kai da idanunka ka ga waɗannan motocin?
Ni na gan su da idona suna tafowa daga gabar da Dapchi suka
shiga. Wani irin motoci ne?
Silos ne suka shigo da
kai a matsayinka na ɗan jarida mai aiki ɗaukan hoto, ka ga yara hakan nan a cikin waɗannan motoci ko kuma motoci?
Ni na ga yaran nan na yi hira da daya daga cikin na samu biyar ido da ido na na dauke su hoto sannan ko mun yi hira daya daga cikin
Malam Bashir Alhaji Manzo dai shine shugaban yayan daliban dabcin da aka sace da kuma ya tabbatar min abin da ya wakanin kamar haka
sun kawo yaran su da kansu Chaman kaman kuna da labarin yadda aka saka yaran
a mota mana suka kawo su kawai suka sauke suka koma
su Boko Haram din motoci nawa suka zo da shi
mota tara ne
na ya lafiyar su take
eto la eto yanzu kam tukunna lafiyar su kan he likita abin ci gai
kai akwai yarka da aka sace kai ma ciki ta samu dawowa
ta dawo ta dawo
shi ma dai Malam Muhammad Musa na daya daga cikin iyayen wanda yace yana matsa lokacin da ayan kungiyar Boko Haram din ga ayan nasu har zuwa tsakiyar cikin garin Dabcin ba tare da wani fargaba ba gaba abin da ke cewa
yanzu dai shiwon wanda suke hallo abinan 107 a lokacin da suka zo muna bakin hanya lokacin da yaran suka shigo da motocin su da tara na Igwa yana gaba motan sai iya ɗan mata baya karshe ɗan mata kawai dai ka gane
da sun shigo da motocin yaki kace kamar da Igwa motar yaki kenan ku kun ga wannan motar yaki da idanunku Malam Muhammad ganin cewa kai kana
cikin Allah kamar yanda nake magana da kai hakan ina tsaye a bakin tasha inda ka same ni ka dauki labaru ina zaune a nan mu biyu da wani mutum na uku muna tsaye a bakin wannan kwalkan suka zo da na ga yaran nan sai na lead down na fashe da ku sai suka daga mun hannu
yaran
sai muka zo su yaran suka daga mun hannu sai na fashe da ku akwai yar mu a ciki
haka
da na dora hannu akan sai suka kira mu sai suka ce ku zo sai muka zo sai suka ce ga yaran
su wa suka kira ku sai Boko Haram din
insha Allah Haruna
suka kuma danka muku waɗannan yara
suka damka mana yaran mu suka sauka suka ce mana kuma suna tabbatar mana da cewa ba wani abin nan kudin da aka ba su suka saki yaran nan sun sake su dan Allah ne kuma sun tuba san cewa yaran nan musulmai bane sai da suka je suka ce suna azumi suka ba su suka yaruwa suka ce musu sun dauke su ne sun mai da Kristan ne yaran nan amma suna ba da hakuri da Allah sai hakuri za su dawo da sun Kristan din guda daya ma sun ki su dawo da ita suka ce mata ta karbi kalmar shahada take ba ta karba ba kamar yanda nake magana da kai haka da tambayi wani da ana cewa sauran yarinya ne daga cikin wannan yaran kenan ga take cewa ai ta ki ta karbi kalmar shahada ne shi yasa suka ce ba za su sauke ta ba suka koma da ita
wato guda ɗaya a cikin waɗannan yaran ba su dawo ba
sun koma da ita amma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa
yanzu guda nawa aka dawo da su ta gamemme
guda 107 ne Haruna
107
insha Allah
to ai abin da ake fadawa shine 110 aka sace kace guda biyar kuma Allah ya musu rasuwa to abin adadin da ake bayarwa yafi 110 kenan
yafi 110 da wannan yaro namijin ma ya dawo karamin yaro
akwai namiji a ciki ma ba duka bane mata
wannan batu dai na suko waɗannan ɗalibai ya sake bude sabon babi ne game da harkokin tsaro a wannan shiya na yadda waɗannan ƴan kungiyar Boko Haram da ake cewa an ci karfin su suka sace waɗannan ɗalibai su kuma sake dawa da su da kansu suka kuma fice ba tare da ma an tanka musu ba da cewa akwai yawaitar jami'an tsaro a wannan gari na Dabci Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To har ila yau dai Husaini Muhammad ma daga Maiduguri ba a barta a baya ba domin ta samu tattaunawa da ɗaya daga cikin mahaifin waɗannan yara da ƴan Boko Haram din suka sako Husaina
Assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum salam
an kana ɗaya daga cikin iyayen ƴan matan da aka sace kuma sai gashi kwatsam yau an fito muku da ƴaƴanku kamar yayi wannan abu ya faru
wallahi haka dai ya faru ga mu yanzu muna cikin murna da kuma farin ciki a rayuwa abun farin ciki muke ga yayi da su a gaban mu aka zo aka sauke su a motoci daga nan muka tafi da su gida kamar ya taka mu dan ina ɗebi yara sun kai 12 a cikin mota na go daga bakin kwalta zuwa cikin gari kuma duk sanan nuna yaran wanda na san iyayensu biyu ne daga ciki wanda ban san iyayensu ba domin ƴan dama turu ne to da na kawo su gida na sauke su ɗayar na ce za mu je asibiti ta ita ma ta sauka a gidan ƙawayen nata na dawo a kan zan koma yanzu in sake ɗaukowa sai Allah ya sa kuma na gama suna fe da mota ana ta ɗaukowa yara ana shigowa da su sai wani ya tare ne ta ayyar kama an kawo tana cikin gida to da na zo gida na arbike mata da maza ba ma inda zaka bi ka shiga to anan ne dai ake ta murna wannan ya faɗi wannan dai ana ta murna to daga nan kuma da muka tashi sai na ji labarin cewa an ce ai ana tare yaran a je a duba su a asibiti
kafin a kawo muku yaran ku kuna da labarin cewa dama za a shigo da yaran ne a yau ko kuwa kawai ba zata kuka gansu
a'a labarin da muke da shi akwai wani gari da ake ce Margumsa dan ni a kowanne da kira ni a garin yace gashi nan ba waɗannan mutanen da motocin su
su zo sun sauke yarinya yar makaranta ta cikin garin Gumsa. Sun bar ta. To ina suka yi na tambaye sai ta mu ai sun yi yamma. To a yamma muke buga Fulani da suke wannan wajen sai a ba su gansu ba daga baya wani wanda yake bai gansu ba sai sake kira na ya ce ga sunan fa suna wucewa ta garin mu.
Haka.
To akwai garin da ake tsaye turban gida. To a wannan garin sai aka sake kiran mu a waya aka ce ga sunan fa suna daga mana hannu sun wuce kuma da yaran ƴan mata a cikin mota. To daga nan daga turban gida to da yake tsakanin ba nisa da wani gari ana tsaye galin bo kilomita 3 ne wata. A galin bo ma sai wani ai kai nan mota ta wuce da yara a ciki sai muka ce to mun gode mutun kari inda za su je sai muka nufi kamar bakin makarantar da muke so nake so in je ba su ne ni kada na ci mota dan mutane ma suna ta mun karkaje karkaje nake wallahi tsance ina zuwa daga zuwa na bakin kulta da su sun tsaya bakin kulta da motocin su rodi rodi da dukkan su da rawani da max da max da dukkan su da kuma irin rokin nan da nan da motoci na mai a cikin wannan mota ɗayan kenan wanda ba su dauki ya ina ko gura daga ciki ba sauran kuma suka dinga sauke yaran a gaban mu yara da yake sun yi tafiya wajen kwana huɗu suka ce suna cikin mota ake tafiya da su sun gaje yawanci yaran faduwa za su yi wannan da taki haka muka ga daukar su muna shiga da su gari.
Aida Husaina Muhammad daga Maiduguri. Har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11:17. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa yau kuma shirin ya kici bisne da wani dan taliki dan ƙasar Ghana dake zauna a nan Amurka kuma ya kwashi sama da shekaru 20 idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji sunan sa kuma da abin da yake yi tun daga wannan lokaci kawa yanzu da farko dai ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa
sunana Abdul Basit No Abbas
To Mala Abdul Basit Nuhu Abbas, daga ina muke magana da kai ne a halin yanzu?
Daga New York, insha Allah.
New York? Na Amurka kenan?
Iya, na Amurka. Ina zaune New York, Bronx ba.
To tun yaushe ka zo na Amurka?
Kika na gaskiya na zo Amurka kusan shekara 20 kenan. Ina jin da wasu iyaye ma kai insha Allah.
Turka shi. To tun da Abdul Basit ya zo Amurka, wani irin aiki yake yi ko kuma wace sana'a yake yi ne?
Kikanin gaskiya kamar yadda ka sani nazo Amurka da farko wato da nazo business ne.
Wannan business?
Kaman kaso kayan Afirka haka zo da shi wato kaman dinke-dinke irin namu na Hausawa. Da ake yi to a gaskiya da nazo da niyan komawa nayi amma da nazo sai naga cewa kai bari na zauna kawai. To cikin haka sai na zama har yanzu kusan shekarun na sai dai aje a dawo. Insha Allah kusan yanzu ai zaman ma yafi nan yafi yawa anan
to amma me ya burge Abdul Basit har ya kai tsawon wannan lokaci yaji komawa gida Ghana
to gaskiya ne in kai dai kasan lamari na rayuwa kuma da yake yanda lamarin mu na tattalin Afirka yake tafiya wanda ke bai da garanti kuma kasan idan ka zo Turai aiki ne zaka ringa aiki kamar agogo saboda me ba lokaci amma duk da haka sai naga cewa kusan nan ana samun rufin asiri da sauransu ina jin dalili kenan da yasa kaga har yanzu ba mu koma ba amma insha Allah ana da niyyar komawa
to amma tun daga wannan lokaci sai da kayayyakin mu na Afirka kake yi koko ka sake wata sana'a
tuni ina jin tun da nazo ban taba ban yi ba amma har yanzu hakikanin gaskiya nikan yi daya wani lokaci mukan bara aiko mana sai mu saida kuma akan saya yanzu haka ina maka maganar nan ma yau sai da an ka zo min da wani insha Allah kaftani haka da wando kaman guda 5 ko 6 haka insha Allah
to me zaka bar waccan sana'a ka kama wani
saboda ka san da'iman kana aiki kana neman ci gaba ne ko ba haka ba kuma ko da yake da mun ka zo nan nayi aiki a kamfani na surfani kuma har yanzu ma ina da mashin a gida nikan yi dai dai haka koda ina bukatar yi makai na dinki nikan yi insha Allah.
To tun daga wannan lokaci da aka ajiye wannan sana'ar wani aiki ka kama ko wace sana'a ka sake?
Gaskiya ne da na bar wannan sana'a nayi aiki wani company ana ce da su mechanical mirror. Muna yin design na glass na dakuna na decoration haka. Sannan kuma da na bari sai na koma surfani. Nayi aiki wulare daban-daban wanda yake kaman wulare kusan 5 ko 6 haka. Saboda lokacin aikin ba ya da tabbas kaman contract ne idan kun yi kare sai kuma ka nemi sabo. Wato aikin zigizan kenan ko embroidery nan haka suke fadi. To da ainihin aiki ya slow sai na koma na ainihin jan taxi. Ina jan har yanzu dabar aikin da muke ciki kenan. Muna kuma gode ma Allah ala kulli hali insha Allah.
So na yace aiki bai da wahala ne? Da kace ka aje wannan ka kama wannan har sau biyar?
Babu wahala. Kamar yadda na fice ma wato contract ne shi wannan aikin zigizan. Idan aka samu aikin za a iya a yi wata biyu ko wata uku wani lokacin ma wata ɗaya kuna yi. Da idan ya kare da yake mun san kamfanonin kuma da yake nan muna zama na musulunci zama mai kyau. Muna zaman yan uwantaka kuma duk lokacin da ainihin hakin ka ya sani idan ka kira dan wasu sai ce ka zo wurin su ana aiki sai ka je ka yi sai sa sai muna yawo ko ina muka ji labarin aikin sai ka ga mun je mun yi insha Allah.
Kuma bai tsinkewa?
Bai tsinkewa. Wani lokaci dai yakan yi sanyi ku zauna gida kusan sati ɗaya ko sati biyu sai kuma a sake kiranku ko kuma ko ku kira ku ji me ke tafiya.
To amma na ji wasu na cewa a nan ƙasar lafiyarka ita ce jarinka. Idan baka da lafiya ko aikin yi ko kuɗin haya na yi mutum wahala. Wato abinda aka ce ake cewa bill kuma kai gashi ka ce kukan yi sati biyu ko uku wani aiki bai shigo ba to ya kenan.
Wallahi wannan magana kan babu shakka. Ai dan wa wato kaga kasashen Turai suna bar mutum ka san ko kai wane ne. Kuma idan ka zo nan kana sanin kimar lokaci domin kowane lokaci mutum kana da ajandan da ke gabanka baka zama haka kawai baka da abin yi ko baka da wani tunani idan ka zo Turai to zaka saki da'ima duk saboda shi kake ganin duk lokacin da muka tafi a gida sai kaga ana ganin mu kamar yanayin mu ya saki saboda nan ba irin kasashe mu bane kamin gafara da ake zaman bin yinuwa. Rashin aiki, rashin nayi, zaman kashe wando, nan ba haka ba, saboda biyan kudin daki, da light bill, ga wasu ababa dai wanda yake dole ka tashi ka saya kan kafanka, don ba kai ba wanda zai maka.
To, yanzu ka ce sana'a tuki kake yi, ya sana'a tuki take a nan kasar?
Alhamdulillah, sana'a tuki nan a Kosari.
Kash, sai dai Abdulbasir lokaci ya ɗaga mana hannu. A cikin shirin mu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani. Masu aure, lokaci ya yi muna abin da ya saba, don haka a cikin shirin na gaba kun ji ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Abdulbasir Nuhu Abbas da Cubahiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Tukar manta ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC.
To mai gida a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baban mai da Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage hadura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
Sai a ci gaba da sauraron sashen Hausa na Murya Amurka. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya ce, al'ummar garin Dabci, muna taya ku murnar sako yaran makarantar Dabci da Boko Haram suka sace. Hakan ya nuna mana gwamnatin Najeriya da gaske take yi wajen wadata 'yan Najeriya da tsaro. Sako daga Safarawa Haƙilo Almajirawa da Salisu Almajirawa Malumfashi. Sai kuma sako na gaba ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Allah sarki ƴan uwanmu matan makarantar Dabci, wallahi yanzu haka mun san kuna cikin wani hali na aljarna waina, sama zafi ƙasa zafi. Addu'armu kullum ita ce Allah ya fitar mana da ƴan uwanmu, Allah ya kubutar da ƴan uwanmu daga hannun ƴan Boko Haram, amin. Sako daga Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladin jihar Plateau. Sako na gaba ya fito ne daga Nura Sani Rijau da Babangida Yusuf na Fada da Mansur Baba Wuro, suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika mun ji dadi kwarai da gaske dangane da maido da ƴan matan garin Dabci da mayakan Boko Haram suka sace makonni hudu da suka wuce. Muna fata sauran ƴan matan Chibok da ba a gano su ba su ma a gano su cikin koshin lafiya da walwala. Sai kuma sako na gaba yace, salam VOA Hausa, Allah ya sa wannan labari da aka samu na ƴan matan garin Dabci ya zama gaskiya ba tare da an yi amai an lashe ba kamar yadda aka saba. Sako daga Sadi Sa'idu Daura. Sai kuma sako na gaba yace, assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika sake wasu daga cikin ƴan matan makarantar garin Dabci da kungiyar Boko Haram ta yi abun farin ciki ne, musamman ga iyayen yaran. Da fatan Allah ya bayyanar da sauran waɗanda aka sace, amin summa amin. Sako daga Abubakar Sadiq Bilal da Khadija Abubakar Bilal. Sai kuma sako na ƙarshe ya ce, haba gwamnatin Jamhuriyar Niger, a gaskiya wannan matakin da kika dauka na tsawwalawa kamfanin jaridu akan haraji yayi yawa sosai, saboda haka muke fatan zaki sassauta musu domin kaucewa karbar cin hanci da rasha wajen cike gibi. Sako daga Sani Gule Kampala Malam Madori da Amina Adamu Malam Madori.
To kafin mu karkare ga Safina Tsara Sudangi da takaitattun labarai.
Ministan watsa labaran Najeriya ya ce 'yan ta'addan Boko Haram sun saki 'yan mata 91 cikin 110 da suka sace a arewa maso gabacin Najeriya a garin Dabci a watan da ya wuce. Lai Muhammad ya gaya manema labarai a Abuja cewa 'yan matan haɗe da wani yaro ɗaya an aje su ne a wurare daban-daban akan hanyar garin Dabci. Jami'an Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kashe mutane 29 ya kuma raunana fiye da mutum 50 a garin Kabul. Jami'an da wasu shaidu sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar Fasiyan ne da ake gudanarwa a kusa da wata unguwar Musulmai mabiya ɗariƙar Shi'a a ranar Laraba. 'Yan sandan garin Austin a jihar Texas ta nan Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren mabambai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga 'yan sanda suna tunkararsa. Shugaban 'yan sandan garin Austin, Brian Marley, ya gaya manema labarai cewa hukumar 'yan sandan tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom ɗin, wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata ɗan shekara 24.
To madalla Safinatu, masu sauraronmu a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Safinatu Sara Sudangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta haɗa mana sautin, sai ko ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu ta yau Malama Zainab. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu huta lafiya, yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.